Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 19 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
To Ibrahim, tsofaffin jakadan Amurka kasashen Afirka guda 78 sun aika wa fadar shugaban Amurka ta White House da wasiƙa. Suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman batancin da aka ce shugaba Donald Trump ya yi. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa’adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun samu kuri’u da suke bukata. Kana shugaban ƙasar Zimbabwe ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar cikin watanni 4-5.
To bayan labaran duniya za a ji cewa an damƙe wasu masu garkuwa da mutane ciki har da wani hakimi da kuma wani riƙaƙƙen mugu wanda har ma
kwanaki ba da dadewa ba su jami'an tsaro sun ce kawo bindigogin yace ba zai bayar ba sai an bashi miliyan 2.
Ganin yawan kashe-kashen juna da 'yan Najeriya ke yi a 'yan kwanakin nan, an yi wani babban taron zaman lafiya a Abuja saboda
Allah ya la'ani mai tada tashin hankali.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Alina ta fada shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an share labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Tsofaffin jakadan Amurka kasashen Afirka guda 78 sun aika wa fadar shugaban Amurka ta White House da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman batancin da aka ce shugaba Donald Trump ya yi, inda ya kira kasashen Afirka kaskantattu. Wasiƙar ta jinjina wa fitattun 'yan kasuwa da 'yan gwagwarmaya da masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan boko daga nahiyar, yayin da kuma suke jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka da Amurka. Ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar kuma tsohon jakadan Amurka a Najeriya, John Campbell, ya shaida wa muryar Amurka cewa an maida wa shugaban ƙasar martani da kakkausan lafazi kuma ƙorafin ƙaruwa yake yi ba raguwa ba. Campbell ya ce ministan harkokin ƙasashen waje na Najeriya ya gayyaci jami'an diplomasiya na Amurka domin su yi bayani akan kalaman na Trump wanda ya bayyana a matsayin masu matuƙar bakanta rai da kuma ɓatanci kuma ba za a lamince su ba. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa’adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun samu kuri’un da suke bukata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumar muhawara a Majalisar Dattijai. ‘Yan majalisa 230 suka goyi baya, yayin da 197 ba su goyi baya ba. Wakilan Majalisar Dokokin sun fuskanci zaɓi biyu, ko dai su amince da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnati na aƙalla wata ɗaya, ko kuma a rufe dukkan ma’aikatan gwamnati har sai lokacin da aka cimma matsaya yadda za a samar da kuɗaɗen. Kujerar naƙin da 'yan jam'iyyar Democrat suka hau kan lamarin shi ne ya tilasta dole a yi wani zaman cimma matsaya tsakanin kakakin majalisa Paul Ryan da gungun masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya kafin aka amince da ƙudurin. Jami'an leƙen asirin Amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba. Majalisar Dattijai ta kaɗa kuri'a jiya Alhamis da 'yan majalisa 65 suka amince, 34 kuma suka ƙi amincewa, wanda zai sabunta dokar harkokin leƙen asiri na ƙasashen ƙetare lamba ta 702 da ake kira FISA na tsawon shekaru 6. 'Yan majalisar sun kaɗa kuri'ar goyon bayan sabunta shirin makon da ya gabata, ana kuma kyautata zaton shugaba Donald Trump zai sa hannu a kai yau Juma'a. Sashe na 702 na dokar ya ba cibiyoyin leken asirin Amurka hurumin su saurari da kuma karanta sakonni da ake aikawa daga kasashen ƙetare ta hanyoyin sadarwar zamani na dandalin kamfuna irin su Facebook, Google da kuma Verizon domin tattara bayanai kan ƴan kasashen ƙetare da ake sawa ido. Jami'an leken asirin Amurka sun jima suna bayyana shirin a matsayin mai matukar muhimmanci. Suka ce sun samu bayanai da dama ta wannan hanya da suka taimaka wajen dakile ayyukan ta'addanci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zabe a kasar cikin watanni 4 zuwa 5. Wanda shi ne zai kasance na farko tun bayan hamɓarin mulkin Robert Mugabe da ya daɗe bisa karagar mulki. Mnangagwa ya yi alkawalin ne yayin ziyarar aiki da ya kai a Mozambique. Bisa ga rahoton da jaridar gwamnatin ƙasar Herald ta buga, ya yi alkawalin gudanar da zaɓe mai sahihanci domin ganin ƙasar ta shiga sauran ƙasashen duniya da ake gudanar da mulkin demokuraɗiyya. Ana kuma kyautata zaton gudanar da zaben cikin watan Yuli ko kuma Agusta. Tsohon shugaban ƙasar Mugabe ɗan shekaru 93. Ya yi mulkin Zimbabwe na tsawon shekaru 37 kafin aka matsa mashi lamba ya yi murabus a watan Nuwamban bara, bayan da sojoji suka sauke shi daga mulki, ya kuma rasa goyon bayan jam'iyyarsa mai mulki ta ZANU-PF. Daga ƙarshe, goyon bayan jagorancin ƙasashen duniya da Amurka ke da shi ya yi matuƙar raguwa tunda shugaba Donald Trump ya zama shugaban ƙasa shekara guda da ta shige. Bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da cibiyar ɗaukar ra'ayoyin ƙasa da ƙasa ta Gallup ta gudanar, binciken ya nuna yanzu kwarjinin Amurka ya ragu zuwa kashi 30 cikin 100 a ƙasashen duniya 134 da kuma yankuna, abin da ya gaza matsayinta a ƙarƙashin shugabancin tsofaffin shugabannin ƙasar biyu Barack Obama da kuma George W. Bush. Daga cikin ƙasashe 134 da aka gudanar da binciken a cikinsu, goyon bayan Amurka ya ragu ainihin a ƙasashe 65, galibi kuma abokan ƙawancen Amurka ne. Kwarjinin Amurka ya ragu da fiye da maki 40 a ƙasashe da ke ƙawance da Amurka ɗin kamar su Canada da Norway da Belgium da kuma Portugal. Aka sun yadda yake a shekara ta 2016 da galibin ƙasashen suke goyon bayan shugabancin Amurka. A ƙasashe huɗu ne rag goyon bayan shugabancin Amurkan ya ƙaru da aƙalla maki 10. Ƙasashen su ne Liberia inda ya ƙaru da maki 17, Macedonia maki 15, Isra'ila maki 14, sai kuma Belarus inda goyon bayan shugabancin Amurkan ya ƙaru da maki 11.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Niger Najeriya, inda aka damƙe wasu da ake zargi da aikata sace-sacen mutane da ma na dabbobi, cikin su ko har da wani hakimi. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu nasarar cafke wasu mutane 12 a ciki har da wani hakimi da ake zargin muggan masu garkuwa da mutane ne tare da satar shanu a jihar Niger. Basaraken Alhaji Aliyu Umar, wanda hakimi ne a garin Gurmana, ya shiga hannun jami'an tsaron ne tare da sauran waɗannan mutane 11 a yayin wata musayar wuta da ta kai ga jikkata ɗan sanda guda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. D.P. Yakadi, ya ce sun samu muggan makamai tare da bindigogi ƙilar AK-47 a hannun mutanen. Amma kawo yanzu ba su kammala gudanar da bincike ba, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani.
Da gaske akwai wanda suke damu ta Alawa, Kagara da sauran garuka da suke wurin. Jiya Allah ya ba mu nasara, muka kama wayansu suna hannu yanzu ana bincike.
Akwai basarake shi ma yana hannunku koko me ake ciki?
Muna bincike. Allah ya yarda. A ce dai daga nan zuwa mako mai zuwa zamu yi baku haske cikin madanin.
Tuni dai kungiyar Miyetti Allah a Najeriya ta yi maraba da kama waɗannan mutane. Alhaji Hussein Boso shine mataimakin shugaban kungiyar a Najeriya.
Fatan mu ai gaskiya a rike wannan ayi bincike, ai gaskiya ai adalci mai laifi a hukunta shi.
Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnatin jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce ko baya ga wannan hakimi a cikin mutanen da aka kama akwai wanda ya dade da shahara.
Shi wannan lawal kwali da ake magana yana bayan ma shi yana satan kuma yana garkuwa da mutane har ma yana bada hayan abun kayan aiki bindigogi. Don kwanaki ba da dadewa ba su jami'an tsaro sun ce kawo bindigogin yace ba zai bayar ba sai an bashi miliyan 2.
A yanzu dai talakawan garin na Gurmana suna cikin wani yanayi na rudani akan wannan al'amari. Ga abinda ɗaya daga cikin su wanda ya nemi a saka sunansa ke cewa
mu bai abinda zamu yi muna cikin jimami kuma muna cikin yanayi na rudani. A matsayina na dan Gurmana gaskiya ina cikin jimami ina cikin rudani game da wannan lamarin.
Wannan al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin cinda satar dabbobi da yin garkuwa da mutane ke ƙara ta'azzara a yankin arewacin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kan bari mu kada Abuja Najeriya inda aka yi wani babban taron maido da zaman lafiya a Najeriya. Inda al'ummomin kasar ke ta fadace saboda dalilai daban-daban. Madina Dauda gare ki.
Manyan shugabannin addini irin su Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da Dr. Ayo Kunle su ne suka tashi tsaye da nufin magance rigingimun kabilanci da na addini da ke rikidewa daga na makiyaya da manoma zuwa na siyasa. Wani abu da Ustaz Muhammad Nuruddin Lemu yace sai an kawar da rashin gaskiya a tsakanin manyan malamai sannan za a daidaita sahu.
Kamata yayi a tabbata cewa mutanen da ake girmamawa ta bangaren addini ba za su ga irin matsalolin nan ba su yi shiru. A tabbata cewa wai tsoron Allah zai taimaka wurin neman gaskiya. Ayi adalci wurin magana, ayi adalci wurin neman gyara, kuma tabbata cewa duk da yadda za a warware abun, za a yi abun ta yadda zai amfani jama'a nan gaba.
Shi kuwa babban mai jawabi daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor James Kantiyok, ya yi ƙarin haske daga ƙasidarsa wacce ta ba da muhimmanci akan ƙauna.
Akwai ababu guda biyu, rashin wayewan kai da rashin faɗin gaskiya. Inda za mu iya wayar da juna akan zaman lafiya, addini ba za ta raba mu ba.
To ya za mu yi mu gyara?
To ganin ki ke musulmani Krista, in ganki kamar ƴar uwata, ke kuma ki gani kamar ɗan uwanki. Babu wani cuwa-cuwa ciki, in ki min laifi zan ce ke ki min laifi, in kuma maki laifi sai ki ce eh kai mani laifi, sai mu zauna mu tattauna mu ce ina ne maki laifi, ki ce gashi nan, zan ce to na tuba. In na tuba kuma sai ki ce eh ke ƴar uwata ce dan Allah ki yafe ni, kar ki rike ni a zuciya. Muka yi wannan za mu iya warwarewa.
Shugaban kungiyar Miyetti Allah Makban Muhammadu Kiruwa Ardanzuru ya ce kungiyarsa tana Allah wadai da masu tashin hankali.
Babba abinda wannan kungiya ta Miyetti Allah Katalbiri da association take yi kan na harko dai tana Allah wadai da duk mai kashe kowace irin rayuwa ce, ko ta musulmi ne, ko ta kirista ce, ko ta tibi ce, ko ta bahillace ce, ko ta bace mace, ko ta inyamuri ce, ko ta bayarbi. Kungiyar Miyetti Allah tana Allah wadai da mai wannan al'amari, domin kungiyar Miyetti Allah tana koyi da abinda addinin musulunci yace Allah ya la'ani mai tada tashin hankali.
Wace rawa mata za su taka na ganin cewa ƙauna ta tabbata da kuma zaman lafiya tun daga cikin gida? Maryam Ibrahim Dada na cikin manyan mata malamai da suka halarci taron.
A matsayin mu na mata, matar gida da mijinta da ƴaƴanta, to tun daga cikin gida zan fara nasiha ma ƴaƴanmu da mazajenmu da ƴan uwanmu a cikin gida. So ina ga insha Allah muka zauna muka samu haɗin kai tsakanin junanmu da gane abin da muke ciki, kuma muka fito waje muka ga sauran ƴan uwa sai mu gaya musu abin da ake ciki.
Abin jira a gani shine alƙiblar da jawabin bayan taron zai bi wajen magance rarrabuwar kawuna a tsakanin ƴan ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
lafiya zama lafiya shine ci gaba.
To a gaida Madina, kafin mu ci gaba ga wannan somon taban.
Aiki na dan jarida mika bayanai ne ga mutane daga gwamnati ko daga mutanen zuwa gwamnati. So a lokacin da dan jarida bai da isasshen bayani ko kuma bai da dokar da ta bashi wannan hurumi da zai samu bayanin da yake so, ko ma wace ma'aikata ce ko kowane kamfani ne na gwamnati ne ko kuma na wani, so kaga an samu matsala.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi dan aji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. To za mu ci gaba da tuna baya. Dokta Munnar Mustafa, ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu, Dr. Munnar Mustafa, ƙwararre akan cututtukan da ake yadawa, yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harwa da ƙwayar cutar a ta typhoid, ta sa har Dr. Mustafa ya ba da shawarar mutane su riƙa tafasa ruwa kafin a sha. To bisa haka ne masa tambaya akan pure water. Ga abin da Dr. Munnar Mustafa ya ce dangane da ingancin pure water.
Kai gaskiya pure water sau da yawa akwai shi kala-kala. Kalolin zabarkatai kan fito, mafi akasari gaskiya kamfanonin wannan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu. Ba a ce duka ba, amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na pure water wanda yake da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo, to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne. Saboda haka gaskiya ni a yadda muke ɗauka a ɓangaren lafiya, ai pure water da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba ne kusan tafiyarsa ɗaya.
A saboda haka ko pure water ɗin ma a tafasa kawai.
Yauwa, saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan pure water na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba. Sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya su ba da ba wani tabbas ɗin
tsaftar.
Yauwa, saboda yawan kamfanonin da kuma yawan pure water ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba.
To a takaice dai likita, saura da ya rage ga mutane su kawai su za su yi su kare kansu, tsaftace muhalli da duk abubuwan da za ka yi.
Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta, akan ƙoƙarin da ake a ɗora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje. Akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da shawarar cewa, ta ba kasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummarsu.
To dan galibi waɗanda ake magana da su ɗin suka ce suna da typhoid, in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. To me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi ko kuwa allurar ga kafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba?
Eh, wato duk al'umma, duk rigakafin, allurar rigakafin da za a kawo Najeriya ana kawo ta ne bisa duwa tsakanin gwamnatin nan da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. Saboda haka ita dai kamar wannan ta typhoid har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba, saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada. Amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta. To a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin Najeriya musamman a bangaren tsakiya da arewaci arewa maso yamma na Najeriya. To wannan ya nuna cewa akwai bukatar wannan allurar rigakafi a Najeriya. Akwai bukatar su masu ruwa da tsaki a harkar su ƙara dai duba yuwuwar yanda za a samar da wannan allurar rigakafi.
To muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka. Amma kafin nan kuma kamar yadda kace su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu.
Gaskiya.
To ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sayi maganin kashe ƙwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijire ma. To misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'ada ta kawai ya je ya sai magani ya sha. Amma shi kuma kullum in ya je asibiti a ce mai yana da typhoid. To irin wannan mutanen wani shawara wacce shawara zaka ba su?
To na farko dai shawara farko shine mutum yana yawan zuwa wannan ya samu ya je shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da. Na farko kenan asibiti za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon ya mutum ya take kaka ya saka dawo da dai ya matakin da duk da kaje ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti kenan na wannan yankin da mutum yake.
To kuna da masaniya game da magungunan kashe ƙwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire mawa din?
Ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan wanda ai bincike an yi shi ne a asibitin Abuja da asibitin Malam Aminu Kano ya nuna cewa kashi 90 na sama da kashi 90 cikin 100 na ƙwayar cutar typhoid ta bijirewa akalla magani guda ɗaya. Akwai wacce ta bijirewa biyu, akwai wacce ta bijirewa sama da haka. To in ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce wannan magani ta bijirewa wanne ne ba ta bijirewa wanne ne ya dace. Shine ba zai yiwu ka ce gaba ɗaya a ce gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba wannan ba dai zai yiwu bayani a haka ba.
A saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan.
Kwarai kuwa.
To Allah ya sa a dace. Akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta?
Gaskiya ba wani ƙarin bayani dai da ya wuce kula da tsafta ta muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta. Akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu baragurbin ma'aikatan lafiya ƙanana masu buɗe shago haka sai su maida shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada ai ita ce a baka magani. To dai kan mutum ya bari a mataki guda a yi ta masu jika ka dawo don ya ga irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa.
To Allah ya sauke.
Amin.
To mun kuma gode da wannan bayani da kuma na. Haka ne. Masu sauraro, lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen. To, likita da alama ba suna.
To.
Amma ta fito ne daga Kaduna.
To.
Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce, shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjanjan ba hutawa yadda ya kamata?
To in dai mutum na aiki hurjanjan yadda malamin ya ce ko malamar ta ce ba hutawa, to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya samu yayi bacci cikin awoyi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa 8 7 zuwa 8 kowace rana to in mutum bai haka kuma yana da wasu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya wadansu ma su kan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid din da ke wani lokaci domin wa tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamban ciki ya rinka karuwa wadansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai wana wannan ma lokaci mutum ma kana iya samun wahala ma wurin suna da mata su duk wadannan na iya faruwa hajiya
wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan baccin nan kala-kala kashi-kashi yake akwai na biro kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san inda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din hajiya
to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa
eh da rashin hutawa eh duk waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ake sa su ba su sai su yi ta ƙara kiba ma lokaci waɗansu mutanen ma
ba gai kuma ka san kiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi
eh da kuma shirin sugar duk waɗannan eh mu wani lokaci yakan sa mutum in kwana yi ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum
to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan
eh stroke kenan
farar ɗaya mutum
in kwana yi to sai ga Allah ya dauki ran mutum kwana yi
to likita ka san mutum in yana da kuruciya
eh
kana ganin cewa zaka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da kuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne
ko mutum na da kuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani domin mutum in kana da kuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mai manyanta to wannan ya amma har da haka koda kana da kuruciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai
to Allah ya sauke
amin amin
ka san kuma masu iya magana a koda yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira
gaskiya ne hajiya
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya
to a gaishe ki yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya a manfa a takeice
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Tsofaffin jakadan Amurka kasashen Afirka guda 78 sun aika wa fada shugaban Amurka ta White House da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman batancin da aka ce shugaba Donald Trump yayi inda ya kira kasashen Afirka kaskantattu wasiƙar ta jinjinawa fitattun ƴan kasuwa da ƴan gwagwarmaya da masu ra'ayin ƴan mazanjiya da kuma ƴan boko daga nahiyar yayin da kuma suke jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashen nahiyar Afirka da Amurka ƴan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun samu kuri'un da suke buƙata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumin muhawara a majalisar dattijai ƴan majalisa 230 suka goyi baya yayin da 197 ba su goyi baya ba jami'an leken asirin Amurka sun yabawa ƴan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da ƴan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare ƴancin talakawa ba majalisar dattijai ta kada kuri'a jiya Alhamis da ƴan majalisa 65 suka amince 34 kuma suka ƙi amincewa wanda zai sabunta dokar harkokin leken asiri na kasashen ƙetare lamba ta 702 da ake kira FISA na tsawon shekaru 6
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga iyaye da ƴan uwa da kuma iyalan surukinmu Malam Tanimu Hassan Ciroma wato Gayus wanda za a yi jana'izar sa yau din nan da ƙarfe 10 na safe bayan addu'a a majami'ar Ikwa ta kaga dama a Bauchi. Allah ya rahmshe shi. Yanzu kan a madadin Alheri Grace Abdu da Tsayani da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hankali.